من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Injimi a nan jihar Borno garin Maiduguri a wannan yammaci na ranar Asabar 21 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429 kuma wanda ya zo daidai da 20 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008 inda muke cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma tafsirin suratul Hud mun tsaya akan aya ta 43 za mu tashi akan aya ta 43 za mu tashi akan aya ta 45 a kafin nan za mu ansa ta waɗannan tambayoyi da wanda ya rubuta yana tambaya akan qiyamul layli ko kuma a ce sallar tarawihi shi ne yake cewa wai shin ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne kai tsaye bayan sallar isha'i ko kuma sai da dare ya yi aka yi an yi bacci an farka sannan aka yi shi wannan tambayar ba ta da ma'ana in aka ce qiyamul layli in bayan sallar isha'i tun daga nan lokacin qiyamul layli ya fara za ka iya nafil fulu a duk wani lokaci ko farko ko tsakiya ko ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya yi qiyamul layli a farkon dare ya yi a tsakiya ya yi a ƙarshe kamar yadda ya zo a hadisin Aisha wantaha qiyamuhu ko salatu ila sahar daga baya ya kasance yana yi a sulusin ƙarshe na dare saboda haka in a farko kai qiyamul layli in a tsakiya kai qiyamul layli ne in a ƙarshe ma kai sulusin ƙarshe qiyamul layli saboda haka ka ce annabi yana yi ne bayan isha'i ko ku sai bayan an yi bacci an farka wannan ba ta da ma'ana idan kasancewa da zarar su aka yi sallar isha'i to daga wannan lokaci kuma ana iya fara qiyamul layli wanda ya ga dama ya yi kafin ya yi bacci wanda ya ga dama ya bari in ya bacci ya farka wanda ya ga dama ya tsakiya dare wanda ya ga dama a farko wanda ya ga dama a ƙarshe duk wanda kai sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowanne daga ciki duk da daga ƙarshe ya mai da qiyamul layli din sa a ƙarshen dare sulusul akhir min al-layl wanda shi ne al-afdal shi yafi dacewa kai bacci sannan ka farka amma da za ka yi din kana ga ka kwanta bacci ba za ka tashi ba to ba wani abu ba kai wai wani abu da ya saba sunna ba don haka tambayar sa ta biyu da yake cewa kuma waye ya fara sallar tarawihi kai tsaye bayan sallar isha'i wannan tambayar ba ai ex za ka samu ta kawai ba ta da wuri shin sunan tarawihi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a qiyamul layli ana cewa qiyamul layli wanda ya zo a cikin nusus na hadisi ce qamal layla ko qamal laylata ko qiyam ramadan wan qama ramadan imanan wa ihtisaban malamai sun kira shi tarawih wannan sunan bai zo a cikin nassi ba cewa a kira shi tarawih amma sun kira shi tarawih saboda ana yin shi akan dan huta tsakanin rak'o'i tsakanin sallama da sallama saboda sukan tsawaye ta karatu to wannan hukun da shi yasa ake kira shi tarawih kawai saboda haka istilahi ne ba wai wani abu ne na wajibi sai ka kira shi da wannan ba ana ce mashi salatul witr duk qiyamul layl din gaba da ana iya kiran sa salatul witr autara nabi sallallahu alaihi wasallam bi wahidatin wa autara bi thalathin wa autara bi khamsin wa autara bi sab'in wa autara bi tis'in wa autara bi 11 rak'a wa bi 13 rak'a duk zaka ji ana kiran wannan sallolin da da sunan witri a ce yayi witri da rak'a daya yayi witri da raka'a uku yayi witri da raka'a biyar yayi witri da ainihin raka'a tara bakwai yayi da tara yayi da 11 yayi da 13 saboda haka in dai har za ka yi salloli a samu daya wacce ba ta da yar uwa raka'a daya wacce ba ta da yar uwa wacce take mara to shikenan an samu wuturi don haka kaga ɗaya wuturi ne uku wuturi ne biyar wuturi ne haka nan bakwai wuturi ne tara wuturi ne sha ɗaya wuturi sha uku wuturi sau haka ana ce masa ya abin nan salatul witr in an ce salatul witr kar ka ɗauka ƙwayara ɗaya ɗin da ake a ƙasa ita kan ɗai ce ta cancanci wuturi sauran duk ba wuturi ba waɗannan rak'o'in gaba ɗaya da wannan ta ƙarshen da aka haɗa su ake cewa witr in an ce witr ana nufin abin da bai za a samu ɗaya wanda bai da ɗan uwa wanda yake mara a wasu a ce mara wanda kuma a ce cika an gane wannan shine wuturi to akan kira shi salatul witr saboda ƙarshe za a bar guda ɗaya wato shi ba ta da ɗan uwa don haka in ka kira shi salatul qiyamul layl ka kira shi tahajjud ka kira shi salatul tarawih ka kira shi a salatu witr duk ma'ana ɗaya da yake nufi ba bambanci kowanne ka kira wani ɗaya ne sai kuma da yake cewa addu'ar qunutul witr mutlaq ne ko muqayyad ne ni ban gane tambayar ba ban san me yake nufi da mutlaq ne ko muqayyad ba ne yana nufin muqayyad ne da wasu lokuta ban da wasu lokuta ko yana nufin muqayyad ne da wani adadin kwanaki ban da wasu kwanaki ban dai san me yake so ya kawo itlaqi da taqyid a nan ba in yana jina sai ya sake bayyana ma'anar tambayar nan gaba sai kuma matsayin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata ta da ikama a sallah yace don ya taba jin wani malami Sheikh Abdullah bin Abdullah ya yi hujja da shi akwai hadisi da yace laysa alal nisa azanu wala ikama amma bai inganta ba hadisi ne a cikin sunan Baihaqi bai inganta ba wasu sun suna hujja da shi don haka lokacin da ne magana da kiran sallar mata da ikama su ban kawo shi wajen da shi da babu da ɗaya ne hadisin da bai inganta ba ba a hujja da shi wajen a hana wani abu na yi magana a kan cewa mace za ta iya yin ikama duk da cewa ko da ma ka ɗau hadisin ya inganta ba cewa yake in ta yi laifi ba cewa akwai laisa alaihinna laisa ala kalmar ala tana nufin wajibci ma'ana ba wajibi ba ne a kansu amma da sun yi babu komai don haka wasu daga cikin sahabbai duk sun faɗi wannan daga cikin da sun tabe cewa ba wajibi bane akan mace amma dan tayi kuma babu wani abu da ba as dan tayi an tambayi Imam Ahmad game da kiran sallar mace za ta iya kiran sallah sai yayi fushi wannan tambayar da aka yi masa sai yayi fushi yace hal anha an zikrillah zan hana ambatan Allah wato da a ce za ta yi a cikin mata 'yan uwanta kiran sallah din ma da sauki wanda yake murtafi iya ya so ya su za ta jiyar babu komai akwai athar nan na Aisha duk da cewa akwai magana akan isnadin sa cewa ana yin mata kiran sa kanat tu'azzin wa tuqim wa ta ummun nisa to akwai rauni a cikin sanadin sa saboda haka akwai asar na magabata wanda suke cewa mace za ta iya yi ba komai dan ta yi sai dai wajibi ne dole sai ta yi ko ba za ta ko ba wajibi amma ba za ka samu nasin da ya ce kar ta yi ba wanda yake sahihi ya ce kar ta yi babu shi annabi yana cewa an-nisa'u shaqaiqur rijal maza mata shaqiqan maza ne wato a cikin ayyuka na shari'a shaqiqan su ne sai irin da aka bambance aka ce wannan abu mace ta yi banda namiji ko abu kaza namiji ya yi banda mace to anan an samu togaciya sai ka tsaya inda aka tsayar da kai amma in babu togaciya sai ka bar abin ala umuriki ba za ka ware wani abu ka ce anan mace kada ta yi kuma ba ka da wani dalilin da ya ce mata kada ta yi din an gane ko saboda haka in ma ka ji wani malami ya kafa hujja hadisin yana cikin sunan kubra da Baihaqi wanda kuma bai inganta ba ta fuskar isnadi sai kuma maganar yin sallah bayan hudowar rana abin nan zama ana zikiri bayan sallar asubahi a rana ta hudu an taɓa yin wannan tambayar na ce ba zan iya tuno hadisin ba gaskiya wannan ba wai ina kore cewa akwai hadisin ko babu ba amma ba zan iya tuno shi haliyan ba shi ma kuma bai kawo shi ba cewa yau ya ji wani malami ya faɗa cewa akwai shi ba amma da ya kawo mana shi da mun ji daɗi kwarai da gaske waɗannan dai su ne tambayoyin da muka ganin za mu iya amsa a wannan lokaci za mu shiga cikin karatu ne bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
نعم الله مدوكي سركي ونادى نوح ربه النبي نوح yayi addu'a ya kirawo ubangijinsa fa kala don haka yace rabbi innabni min ahli ya ubangiji lalle dana yana daga cikin iyalina wa inna wa'daka alhaq kuma lalle alkawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimina kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci dan ba amanta ba ajiya mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya bamu kissar abin da ya wakala tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da dansa yayin da Allah madaukakin sarki ya saki ruwan tufana sama da ƙasa ta barke ruwa ta ko ina annabi Nuhu alaihi salam ya kirawo dansa cewa ya zo ya hau tare da su ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin ka zo ka shiga tare da mu kada ka zamo tare da kafirai amma dan nasu sai ya ce sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma shi zai tafi ya tare a gindin ruwan dutsen da yake ganin zai kare shi da zai masa katanga zai masa iyaka daga ruwa wanda suna cikin wannan tattaunawa wa hala bainahu bal mawtu fa kana min al mubarakat ruwa abin nan igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakiyar su nan da nan shi kuma ya kasance cikin waɗanda suke sun halaka to sai ubangiji yake gaya mana kuma daga nan ubangiji yayi shela ya kirawo sama da ƙasa akan cewa ta rike su rike ruwan su ويا أرض ابلعي مائك ويا سماء أقلئيه وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين شكنا ينبع الأمر أنزماشي قسى تابوشي ألا مأوكك سلكي يا أمر جيت تاتوثي تاهد يلوانت دكا وما أفنجي مأوكك سلكي يا أمر جسم تاريك يلوانت قسى تابو ما بوسشيكي كسشيكي أكسنت كمربع تقيا وانا أبوابا ندوفانا ta je kuma wannan jirgin ruwa ya je ya tsaya jikin dutse wanda shine dutsen aljudi sannan ubangiji ya umarci annabi Nuhu alaihi salam da mutanansa cewa su fito daga cikin wannan jirgi to bayan komai ya lafa kura ta lafa komai ya nutsa hankali ya dawo wa kowa jikinsa muminai sun tsira kafirai sun halaka to shine ainihin annabi Nuhu alaihi salam ya sake tunaɗan nan nasa a jiya mun ce wato a dukkan bayanan da suke nuna abin da Allah yake mana a cikin Al-Qur'ani da abin da yake wakala na tattaunawa tsakanin annabi Nuhu da ɗansa muna fahimtar cewa ɗannan annabi Nuhu yana fahimtar ɗannan nasa ba kafiri ba tunda Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa cewa kafirai fa su za a halaka su wala tuqatilni fil ladzina zalamu innahum mughraqun kada ka yi mun magana dangane da waɗanda suka yi zalunci su fa za su ta ƙare za a nutsar da su haka annabi Nuhu alaihi salam an yi masa gargadi cewa kada ya kawo wani magana kada ya kawo wani zance dangane da waɗanda suke kafirai wannan kawai za su nutse ne a cikin ruwa to sai kuma muka ga yana magana cewa ɗansa yana cewa ɗansa ka shigo kar ka zama cikin kafirai fa kaga wannan magana ta nuna shi bai dauke shi daga cikin kafirai fa duk wasu malamai sun ce a'a wata kiran sa yake zuwa ga imani tunda yanzu ga azaba ta zo shi da kansa watakila zai ga a to wannan abu ashe da gaske ne bara ya imani a yanzu ya zo ya shiga cikin jirgin wasu malaman sun faɗa haka amma dai a zahiri maganar sa da cewa kada ka zamo cikin kafirai yana nuna kamar ba bai fahimci cewa shi ba kafirin ba ne wato kamar ya dinga yi masa munafici ne a zahiri kamar ya tare da ubansa amma sai da lokacin da Allah ya so halakar da dukkan kafirai sai ga shi tsamo-tsamo a cikin ruwa ya kuma kiyarda ya shigo cikin jirgin ruwan nan tunda daman ubangiji bai zai tserar da wani daga cikin kafirai ba a wannan abin da addu'ar da annabi Nuhu yayi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara naka in tadarhu yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara shi da kansa ya ce duk wani kafiri kada a bar shi a doran kasa shi yayi wannan addu'ar kaga ba zai zo kuma ya ce a bar ɗansa ba bayan ya ce kada a bar wani kafiri mai zaman gida ba tare da an halakar da shi ba kuma yazo yana cewa a ɗansa shi ya shigo kaga sai ya ce to akwai son kai kuma a ciki ya za ka yi sai wa sauran mutane addu'a kai kuma ka nemi ɗanka gashi kafiri kuma ya shiga abin saboda haka malamai dama suke cewa akwai abin da yake nuna cewa dannan nasa yana masa munafici to shikenan yanzu ruwa ya zo ya abin har ya tafi bai san inda dan sa yake ba ubangiji ya alƙawarin zai tsirar da iyalansa yana ga kuma dan sa yana daga cikin iyalansa to shine nan kuma sai ya yunkura zai kuma addu'a kuma roƙon ubangiji in yana nan ubangiji ya tsirar da shi in har ya ji akwai wani abin da ya fake a jikin ubangiji ya sai to ya dawo da shi ya samu haduwa da ɗansa in ko baya nan to ubangiji ya yi masa rahama a ranar lakara na gobe kiyama wannan shine yunkurin da annabi Nuhu alaihi salam ya yi na ya ceci ɗansa ko dai a nan duniya in yana da rai ubangiji ya kubutar da shi ko kuma in ya halaka cikin halakakku ubangiji ya kubutar da shi a lahira wanada Nuhu rabbahu sai Nuhu ya kira ubangijinsa faƙala wannan faɗin da ta zo malamai sun ce wannan faɗin tana nuna cewa wannan nada ɗin nan yana nufin aradan nida tunda inda a ce abinda ne wannan faƙala ɗin fassara nada ɗin ne abinda ya faɗa a nada ɗin ne a kiran da ya yi to babu buƙatar fatihu sai dai a ce wanada Nuhu rabbahu ƙala yanzu mana ƙala ɗin fassara ce ba sai an samu adafi bil fa'i ba amma idan ana nufin nada Nuhu rabbahu ai arada an yad'u rabbahu nada bi ma'ana da'a yanzu mana nada ɗin nan fi'ili ne amma fi'ili ne ma zai amma yana nufin zai yi arada an yaf'al kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum kaga idza qumtum ai aradtum alqiyama ila ssalati yasa fata zo faksilu wujuha dan haka shi yasa nan ma faqala din fadin ta zo domin annabi maka cewa yayin kura zai yi addu'a to sai yace rabbi innabni min ahli ya ubangiji dana yana daga cikin iyali wa inna wa'daka alhaq kuma alkawarinka alkawari ne na gaskiya wa anta ahkamul hakimi kuma kai ne wanda ya fi kowa iya hukunci kaga anan duk dai bai faɗi bukata sana amma ubangiji ya san da yake ya yi ishara ya hannunka mai sanda tun da ya ce innabni min ahli kuma ubangiji ya ce kullah min fiha min kullin zawjai nislaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa ahlaka tun da ya ce iyalansa shi ma ya shigo to ga dana iyalina ne kuma bai shigo ba sannan kuma kayi alkawarin mu za ka tsayar da mu to ga ɗana kuma bai samu kubuta ba to kaga anan bai fito ya faɗi buƙatarsa ƙarara ba amma kuma ya yi ishara zuwa ga buƙatarsa wanda yana daga cikin ladabi wani lokaci wajen bijirar da buƙata ka zuwa ga wanda kake da buƙata a wurinsa ka yi ishara wanda da mai sauraron wanda abin ya shafa ya ji ya san mai kake ne a azkuru hajati am kad kafani haya'uka inna shimataka alhaya'u ce in faɗi buƙata ta koko a kunyar da ke tsakanin mu da kai ta isa dan na san kai mutun ne mai kunya in faɗa ko ka in faɗa to kaga kamar taraddudi yake ya faɗa ko kai ya faɗa shi daga gani ya san cewa mai buƙata ne daga jin wannan kalmomi ko bai ce mai buƙata bane ya san mai buƙata ne in ba mai buƙata bane me yana cewa azkuru hajati saboda haka da yace faqala innabni min ahli dana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'daka alhaq kuma alkawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kai ne kafi masu hukunci iya hukunci ana hukuncin ka shi yafi dacewa da daidai saboda kowa hukuncin ka baya kuskurewa kuma hukuncin ka na adalci to shine sai yace
qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
نعم سي الله يتشير يا نوح يا كي النبي نوح إنه ليس من أهلك شيوان ننبايا لنشكين يا لنك إنه عمل غير صالح shi mai aiki ne aikin da ba na kwarai ba fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kada ka roke ni abinda baka da ilimi akan sa inni a'idhuka lalle ni ina maka wa'azi an takuna minal jahili ka kasance daga cikin jahilai to kaga anan Allah madaukakin sarki sai ba shi ansa cewa wannan baya daga cikin iyalansa innahu laysa min ahlika bai ce innahu laysa ibnaka ba ya ce shi ba danka bane annabi Nuhu cewa inna ibni min ahli dana yana daga cikin iyali Allah da ya tashi bai ce shi ba danka bane sai ce baya cikin iyali an ga ansar ko saboda haka waɗanda suke cewa ai ba ɗansa bane wai ɗan ruko ne akwai wanda suka ce ɗan ruko ne wai ya za a yi ɗansa ya zama kafiri saboda haka ɗan ruko ne ba ɗansa bane yana dai ce masa ɗansa ne dan shi ya rene shi ya tarbiyyance shi har ya girma wasu ma da suka tashi munana magana waɗanda ba su iya magana ba sai suka ce ɗan zina ne wai matar annabi Nuhu ce take lalata har ta haife shi shi kuma yana da kan ɗansa saboda wai Allah ya ce fa khanatahuma da ubangiji ya faɗa da raballahu masalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma wai fa khanatahuma din nan sun yi musu haƙinci ta wajen zina suna karuwanci ba su sani don haka har ta haife shi shi kuma wai duk ya girma yana da ɗansa to sai da wannan abu ya faru Allah ya ce ba ɗanka ba ne wannan magana ta yi muni har gara ta farko ma ka ce ɗan ruku ne duk da sauƙi amma ka ce ɗan zina ne wannan wasu daga cikin shi'a sun faɗi wannan magana suka ce ai ɗansa ɗan zina ne kuma matarsa bagiyya ce wato karuwanci bai sani ba fa khanatahu ma din nan sai suka fassara shi da ma'anar zina ba wai khiyana a cikin addini ba a khiyana ta zina wanda kuma alqur'ani yana karyata wannan tun farkon kissar annabi Nuhu ɗansa yake kira sa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafir qala nuhu رب إن ابني من أهلي حق يكراش الأنسى بعضكم عند القرآن يأتي بعد أنك بني توأك بايا تكين أهل أنك بايا تكين إيال أنك ما بأتي بعد أنك بني سنة أجيكم تن أجيكم تن دا توا ما ترسى كارو وشي وانا شيني ما في قرمان زاجي بذاك tun ka duk kuma ta suka ce ka ce ai wannan mijin karuwa ne ai karuwa yake aure ka gama zagin sa domin arrami bil fahisha min a'zam ma yashtabu bihi al mar'u shi yasa za mu ga arrami bil fahisha ka ce ba wani mazinaci ko dan zina ko wani abu irin wannan musulunci ya shar'a tahaddi akai dole sa'irin ma'asi sauran laifuffuka ba a shar'a tahaddi akai an shar'anta haddi akan ƙarya an shar'anta haddi akan giba duk ba a shar'anta haddi akan wannan ba amma aka shar'anta haddi akan ka jefi mutum da alfasha saboda wannan ya fi cutar da mutum sama da komai yanzu dan ka ce wa mutum kafiri ne misali ya tabbatar da cewa ba haka bane abu ne mai sauki a kan shi yana aikin musulmi kaga shi ke nan ya wanke duk kansa daga wannan abu amma in ka jefe shi da zina ko ka ce ɗan zina ne ko ka ce matarsa tana zina ba zai iya sani abin da zai wanke kansa ba tunda wannan wani laifi ne da ake shi daman a ɓoye saboda haka ubangiji ma ya shar'anta wato haddi akan wannan cewa duk wanda ya jefi wani ga haddin da za a yi masa na ƙazafi sannan kuma a jefi mutum a ce wane yana zina wane dan zina akwai isha'atul fahisha akwai isha'atul fahisha wanda ubangiji ya hana wannan ya hana waɗanda suke son su yada alfasha a cikin mutanen da suke mu'mini cewa suna da azaba mai rira da gobe kiyama to kaga a zo a ce ai matar annabin Allah zina take yi ba shakka babban abu ne amma a wurin ahlus sunna abinda suke cewa ma zanat imra'atu nabiyyin qat ma baqat imra'atu nabiyyin qat babu wata matar wani annabi da ta taba karuwanci wannan ita ce aqida ahli sunna haka abdullahi dan abbas ya fada da sauran magabata haka suka fada ma baqat imra'atu nabiyyin qat ko ma zalat imra'atu nabiyyin qat babu wani annabi da matarsa ta taba yin karuwanci kuma ubangiji da yace innahu laysa min ahli abinda malamai suka ce kamar irin su Abdullahi dan Abbas wanda shine turjumanul Qur'an wanda annabi yayi masa addu'a Allah ya sanar da shi al-Qur'an ce laysa min ahli laysa min ahli alladhina wa'adtu bi ijaihi wanda dai alƙawarin zan kubutar da su zan tsirar da su baya ciki baya daga cikin iyalanka da zan tsira tunda daman yace illa man sabaqa alaihi al-qawl kaga kenan wanda magarar ubangiji ta riga ta gaskata a kansa cewa shi kafiri ne zai halaka ko yana cikin iyalanka sai ya halaka don haka shi wannan baya daga cikin iyalanka da ne alƙawarin zan tsira da su wannan shine ma'anar innahu laysa min ahli kuma ubangiji ai ya ainihin yanke alaka da zumunci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ubangiji ya yanke zumunci la yattakhidhu al-mu'minuna kafirin awliya'a min dunil mu'minin babu zumunci kuma tsakanin kafiri da wanda ba musulmi ba wannan washija ba za ta yi amfani ba wannan zumuncin ba zai yi amfani ba zumuncin da yake amfani tsakanin mutum da mutum shine zumuncin da imani ne ya haɗa su aqida ce ta haɗa su Allah ne ya haɗa su amma dukkan wani abin da zai haɗa su ba Allah ba to wannan zumunci ne na jahiliya a ce kai zaka riƙi wani ba dan wani abu ba kawai saboda zumuncin gari zumuncin ƙasa zumuncin yare zumuncin launi zumuncin nasaba da dangantaka amma ka manta da zumuncin da yake tsakanin ka dan uwanka wanda Allah ne maɗaukakin sarki ya kulla shi ka saki musulunci ka riƙe jahiliya kenan saboda haka ubangiji yake nuna wa annabi Nuhu alaihi salam cewa wannan baya daga cikin iyalanka baya daga cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih ay innahu zu amalin ghairu salih an sifanta shi da amalun ghairu salih dan mubalaga a wajen nuna bacin abin da yake kai na aqida kai ka ce shi ne ma aikin mara kyau aka ce shi aiki ne mara kyau ma'ana aikinsa baya da kyau shi yasa har aka ba shi sifar ba ta zama ya zama shi ne masdar din ba gaba amalu ghairu salih akwai qira'a da tace innahu amila ghairu salih kaga wannan ta kara fassara maka ma'ana innahu amila ghairu salih wato yayi aikin da ba mai kyau ba wato yayi aikin kafirci saboda haka ya fita daga cikin iyalanka yana daga cikin jahilcin da rafilawa suke fadawa a ciki sukan girmama nasabar annabawa suka girmama iyayensu da ƴaƴansu amma kuma za su iya zagin matansu yana daga cikin abinda shi ar-rafidawa suke fadawa cikin sa suka fada cikin sa su girmama iyaye da ƴaƴa amma kuma za su iya zagin matan annabawa kaga anan magana da suka fada a game da matar annabi Nuhu ko matar annabi Nuhu zagi ne mata annabi Lut ba ha'incin ta shine tana gaya masu in yayi baki tana zuwa ta gaya musu su kuma mutanen annabi Lut ai ba a zarrabe su da zabin mata ba da bin ba za a zarrabe su balle a har a ce matar sa karuwa ce a ta tuna zukurana min al-alami da wannan aka jarrabe su bin maza saboda haka matar annabi Lut ita ma ha'incin ta shine tana nuna wa mutanen annabi Lut cewa yayi baki Abdullahi da Abbas yace ita kuma ha'incin matar annabi Nuhu tana bin su tana cewa ku kyale shi mahaukaci ne miji na ne na san shi mahaukaci ne haka Abdullahi da Abbas yace abinda take faɗa kenan da aka tambaye shi menene ha'incin nata yace kanat taqulu li zawjiha innahu majnun waccan kuma kanat tadullu qawmuhu ala alal adyan idan baki sun zo tana zuwa ta tafiya wa mutane wannan shine ha'incin da ubangiji yake nufi fa kada ta saboda haka suna girmama ƴaƴa da ainihin iyaye amma kuma za su soki mata shi yasa suka soki Aisha da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam banda sayyidatuna khadija babu wacce suke girmamawa ita ma saboda ita ce wata haifa fatima ba wanda suke ganin mutunci aisha suna jifanta daga cikin su akwai wanda suke jifanta da ifa wanda ubangiji ya ainihin wanke ta innal ladina ja'uuki bil ifki haka ubangiji ya kira abu al ifk usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum haka ubangiji ya kira abu al ifk to kaga wanda yazo je fi sayyidatuna aisha da abinda ubangiji ya wanke ta da shi ai babu munin da ya kan wannan kace annabin Allah yana auren wacce take kamuwa to maganar kun banda an riga an faɗe ta kuma bayani ya zo kanta ba abin ka faɗa ba ne dan ba ta da dadin faɗa saboda haka sai ka ga wajen su girmama iyaye ko da mutum bai musulunta ba cikin iyayen annabi sai ka ga sun ce da shi musulmi ka duba baba annabi Ibrahim azab sai suka ce ba baban shi bane wanda kuma duk alqur'ani tun daga makara har nashi ba inda aka ce ba baban shi bane duk a sunan baban shi yake fitowa wa istala ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin qala ibrahim li abihi lokacin da ibrahim ya gaya wa babansa wadhkur fil kitab maryam wadhkur fil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya qala li abihi ya abati لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا صويا يا أبتي نوكنا ديو يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فدوبا وصوهه ubangiji yana tajira ya abati ya abati ba inda ya amme ta zo wai babban sani amma ba shi ya haife shi ba kaga wannan duk kokarin wai a wanke na samar annabi ne sau haka za a iya cewa ubansa bai yi kafirci ba wanda kuma alqur'ani ce masa ya abati ya abati ya abati ya babana ya babana ka ɗauke wannan daga zahirinsa zuwa ga wani tawili yana buƙatar dalili domin al'asulu shi ne hamlun lafzi ala haqiqati koda waɗanda suke cewa akwai majazi abinda suke cewa al'asulu shi ne hamlun lafzi ala haqiqati shi majazi la yurfa'u ilayhi illa bi qarina la yurja'u ilayhi la yusrafu ilayhi al-lafz illa bi qarina sai kana da wani dalilin da zai saka ce wannan ma'anar ba ta kusan ake nufi ba ta nesan ake nufi sai ka kawo wani dalili da zai goya maka baya amma ka ɗauke ma'ana daga ma'anarta ta kusa ka kai ta ma'anarta ta nesa ba tare da wani dalili ba wannan ba ka samun karɓuwa a wurin malamai babu malaman da suke karɓar wannan saboda haka annabi Ibrahim ubansa aka ce haka nan ya zo a cikin hadisin Bukhari lokacin da za a zo da babansa haka ya zo a cikin hadisin Bukhari annabi ya ce ba wannan da ake ce masa babansa amma ba babansa ba annabi duk bayanan da ya game da annabi Ibrahim a babansa yake ce mana to waye kuma zai zo canza magana kuma a saurare shi babu shi haka suke cewa Abu Talib shi ma wai musulmi ya mutu saboda mahaifin sayyidina Ali ne kuma baffan manzo Allah ce ai a musulmi ya mutu har ma wasu daga cikin su suke daukan cewa suka ce wai sunan Abu Talib Imran kun san dalilin da yasa suka ce sunan shi Imran saboda suratu ala imran inna allaha astafa adam wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alalam wa ala imran din sune su sayyidina ali da sauran su imran din shine abu talib to kaga wannan duk bai dace ba to za ka samu suna girmama nasaba ta fuskar iyaye da yaya amma kuma ta fuskar matan annabawa kuma sai su dinga su kansu za ka soki matar annabi nuhu matar annabi nuhu matar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kasancewar mutum ɗansa ko babansa ba musulmi ba kafiri wannan zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba Allah yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy yana fitar da mai rai daga matacce yana fitar da raye daga matacce kuma sahabbai da dama waɗanda iyayensu suka mutu a kafirci wannan ya cutar da sahabbai sahabin da ba ta da yanzu Umar dan Khattab ubansa Al-Khattab a cikin kafirci ne ya cutar da sayyidina Umar bai cutar da shi ba irin su Khalid ibn al-Walid mahaifinsa Al-Walid ibn Mughira a cikin kafirci ne wanda ya cutar da shi bai cutar da shi ba haka nan duk sahabbai manya-manya waɗanda annabi ya yi ba wasu bishara da aljanna daga cikinsu duk iyayensu mutu cikin kafirci wanda ya cutar da matsayinsu bai cutar da matsayinsu ba amma kuma ka ce wa mutum matarsa karuwar ce shi mijin karuwa ne kaga wannan zai cutar da shi ashe cewa dan annabi Nuhu kafiri ne bai musulunta ba ba mumini ba ne ya fi sauki ba zai cutar da annabi Nuhu ba sama da ka ce matarsa karuwar ce ta haife dan da ba nashi ba yake zaton ɗansa ne wannan sai ya fi cutar da annabin Allah sama da ka ce ɗansa ya mutu ba musulmi don wannan ubangiji yana yin abin da ya ga dama domin da a ce kowane mumini ba zai haifi kowa ba sai mumini da a duniya ba kafiri ko law kana al-mu'minu la yalidu illa mu'minan la kana banu adam kulluhum mu'minin don da ba dukkan mu daga adamu ne kuke ba kullukum li adam saboda haka da duk waɗanda annabi adam ya haifa duk sai su zama mu'minai haka kaga shikenan babu magana kafiri kuma amma kuma sai Allah madaukakin sarki yake ga mana watlu alaihim naba'a ibnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihim wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu min al muttaqin hadu wa shaykh sallu kaga wannan mu'mini ga wannan kafiri tantiri har ma yana kisan kai shi ya fara sunnanta kisan kai a duniya da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wata rai da za a kashe babu wata rai da za a kashe har zuwa tashin alkiyama face dan adam na farko dan annabi adamu na farko yana da wani kaso na laifi a cikin wannan kisan da za a yi saboda shi ne farkon wanda ya sunnanta kisa hadisi ne sahihi yana cikin bukhari ma min nafsin tuqtalu zulman ila yawmi alqiyama illa kana li ibni adam al-awwal كفل من دمها لأنه أول من سن القتل هكذا من ظهر الله يجي النبي آدم النبي نياي هو النبي دون الله شوي دون النبي آدم دون سني أما كما قال شعب الله يكي لو كان لي في هرع القيامة تتعيش فروبا متى لن دعكي كسا دوبا كشك شن دعكي أداد وان دعكي يلو تبنين ليوين متى لن سقط في كسا نزالج ke duk kashe-kashen da Amerikawa suke yi a duniya ana farunta masa kamar shi a ciki wanda ya cutar da annabi Adam bai cutar da shi ba saboda haka wannan amma da a ce matar mutum a dinga nuna shi ana ce ai wancan matar shi kaza ce wannan dole zai cutu kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je sai da tuna Aisha ka duba sai da ila'i da matarsa gaba daya ya kaurace musu tsawon wata guda yana neman shawara ma yanzu ya zai yi da matan nan ya zauna da su ko ma su fi saboda abin ya dame shi har ta kai lokacin da ya gane cewa munafikai su suke yaɗa abin nan din ya tashi ya ce wane ne zai ya san min daga mutumin nan da ya cutar da ni ya cutar da iyali ya yi magana a kan iyali na da ni ban san komai tattare da su ba sai alkhairi kuma ya yi mummunar magana a kan ainihin mutumin da ni ban san komai tattare da shi ba sai alkhairi haka annabi ya ce ya cutar da ni saboda ka zargi iyalin wani cutar da shi ne amma dan a ce dan wanda ya lalace wanda ba zai cuce shi ba abinda zai cuce shi saboda haka ubangiji anan cewa yayi innahu laysa min ahlika ba innahu laysa min kaba ya kore kasancewar baya daga cikin iyalinsa domin imani shi yake kullawa idan har aka samu bambanci na aqida wannan musulmi wannan ba musulmi ba to shikenan ka duba Abu Lahab ba babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ali Muhammad ta fuskar nasaba yana daga cikin danginsa amma idan muka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Abu Lahab ya shiga bai shiga ba baya ciki innahu laysa min ali Muhammad dan ce Abu Lahab min ali Muhammad kace innahu laysa min ali Muhammad ba daidai kai ba daidai kai haka nan annabi Nuhu alaihi salam a ce da ɗansa da ya haifa amma kuma bai bi aqidar sa ba innahu laysa min ahlika daidai akai saboda haka magana tana nan ayat da take ba ta bukatar wani dogon tawili innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni abinda baka da ilimi akan sa kai baka san abinda dan nan naka yake ciki ba kada ka ƙara roƙo na abinda baka da ilimi akan sa yace inni a'iduka an takuna min al-jahili ina yi maka wa'azi ina gargadinka ka zamo daga cikin jahili kada ka zama daga cikin jahili ibn al-arabi yake cewa wannan yabo bane akai wa annabi nuhu alaihi salam cewa shi baya ciki don haka kai yayi abinda zai shiga cikin su an gane ko shi ba jahili bane don haka kai yayi abinda zai shiga cikin jahilin kaga kenan shi yana cikin malamai da suka san Allah qala rabbi
qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
يأتي النبي نوح يأتي ربي يا أبنجي إني أعوذ بك لليني إنا نمن قري لكي أن أسألك ما ليس لي به علم رؤيك أبن دبال بإلمي أغمدش وإلا تغفر لي هر إذن بك غافر تامن بك وترحمني أكون من الخاسرين كجي قيلة توزن زمورة كتبين وطن نسكيها سارون النبي نوح عليه السلام نند نند أبنجي يجا كن ننسى نند ننسى يرسنا وأبنجي شاء أبنجي كيمن شامك تقليل كدا أكوم كوما وإن روكيك أبن دبالي دا إلمي قبلش أبن دبالي دا مسن يا قبلش شيء ساء موسما لمسك تشيكاغ وانا آية تلا نونا بعدي دي بني كي أدعى akan abinda baka san hukuncin shari'a akan sa ba abinda baka san ya shari'a take so ba me tana san abun ba ta san shi yin addu'a anan kan wani abu ya dace ko bai dace ba ba daidai ba in kai haka kai abinda baka da ilimi akan sa haka annabi Nuhu alaihi salam da yayin wannan addu'a bisa tsammanin dan sa mutumin ƙwarai ubangiji ya ce a baka da masaniya akan wannan tunda kaga har ya halaka ko baya daga cikin mutanen ƙwarai kuma daman waɗanda duk suke azzalumai sai na halaka su wala tuqatilni fil ladina zalamu innahum mughraqun saboda haka sai ya koma yana roƙon Allah ya tsare shi kada ya kuma roƙon ubangiji abinda ba shi da ilimi akan sa yace wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-khasirin in har ba kai mun gafara ba kuma ka ji kaina ya gabatar da gafara sannan ya kawo jin kai daga baya domin har kullun sai an yi tahliya ne ake tahliya gafara hankali baka laifuka sannan kuma a yi maka rahama shi yasa har kullun sai an gabatar da kawar da abinda ba daidai ba kafin a zo a ce ga daidai din amma mutum yana bid'a ka ce ka hada masa bid'a da sunna kamar yadda in tabligh suke cewa wani in ka zo wurin mutane suna aikin alfasha da munkari kar ka hana su kai umarce su da al-ma'ruf in ka al'umarce su da al-ma'ruf wai zai danne al-munkar din duk daga wannan shi yasa in suka zo ana rawa ma za su iya shiga gurin ayi rawar da su wai wannan hikima ce ta da'awa su a ka'ida yan tabligh babu annahyu anil munkar sai dai al'amru bil ma'ruf da kuma wanda ya saba wa shari'a shari'a duk inda ta zo wadannan abubuwa biyu hada su take yi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar وعمر بالعرف وانهى عن الممكن هكا أبنجي هيك هذا أبو بوان مدابي أما أجاء لو أيا بند أيا وإن أنت لو أيا أيضا يكون أيا أي كيشويني أبنجي ياسن كيشويني أما يا هذا يجي كحانا سنن كيومني كتشي أبالي سنن كما كتشي أيو فورا هكا منهجين أنت مليك بايدكو shi yasa su ko da jahilci ma zaka iya yin da'awa ba wai sai ka yi ilimi ba tunda an ce ballighu anni walau aya suka ce to ko aya ɗaya ai ba musulmin da bai san aya ba dan haka kowa bai wa'azi shi yasa za ka ga kowa cikin su kai yanzu suka ci karo da kai sai su fashe ka ku je ku ta wa'azi saboda ka ga za a yi ta bankaura a yi ta raba kar gamza Allah so to shi yasa ya ce illa taghfir li ya gabatar da gafara sannan ya ce wa tarhamni ce in baka yi haka ba zan zamo daga cikin azzalimi haka za ka ga annabi adam alaihi salam qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna sai da ka bata da gafara sannan kuma maganar rahama ta zo Allah ya ce
Mila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim
To bayan jirgin ruwa ya gama tsayawa a jikin dutse Ubangiji sai ya ce kila sai aka ce anan ma an zo da sigar kila saboda siyakin kissa din yadda aka koro labarin ya tafi akan siga guda daya akan salo guda daya tun sanda wakila ya ardu bil ima ake ta kawo shi da sigar majhul to haka Ubangiji ya ci gaba da kawowa kila ya Nuhu sai aka ce ya annabi Nuhu ihbit bi salamin minna kaga kila din wannan ihbit bi salamin minna za ta fassara maka ubangiji shine mai magana tace ya Nuhu ihbit ka sauko daga birgin ruwa da kai da waɗanda suke ciki ko ka sauko daga dutsen da kake kai zuwa ƙasa tunda komai ya zawo normal komai ya daidaita ihbit bi salamin minna ka sauko da aminci daga gare mu wato ka sauko cikin aminci da can ya roƙi ubangiji wani abu ubangiji ya nuna masa ba daidai yayi ba to dan a ƙara kwantar masa da hankali sai ubangiji ya ce to sauko da aminci kaga wannan yana nuna cewa komai ya wuce kenan waccan magana duk da aka yi ta wuce yanzu wannan abin da aka ce kai ba haka ya kamata kai ba ka dauka kamar babu shi kalmar salam anan za ta ƙara kwantarwa da annabi Nuhu alaihi salam za ta ƙara kwantar masa da hankali ihbit bi salamin minna ka sauko da aminci daga gare mu wa barakatin da albarkatai ka sauko da kai da waɗanda kake cikin jirgin ubangiji zai haɗa muku aminci zaman lafiya ba tare da tashina ba kuma a duniya sannan kuma za ku haɗu da albarkatai masu yawa alaika wa ala umamin mimman ma'aka gare ka da kuma al'ummomi waɗanda suke tare da kai wasu malamai suka ce a umamin mimman ma'aka ana nufin waɗanda suke cikin jirgin ruwan ubangiji ya kira wasu umam saboda kusan daga wajen daga gare su ne sauran al'ummomi da suka abin nan suka haihu bayan da Allah ya halaka duniya kuma Allah ya dawo da mutanen annabi Nuhu abin nan zuriyar annabi Nuhu kuma daga nan ne